sur notre cours, au quotidien, c'est sur Très Oui.
Wannan sabon shiri ne da Triple E ke gabatar muku mai suna True Crime Niger.
A cikin wannan shirin muna kawo muku labarai na gaskiya da suka danganci ire-iren laifukan da suke faruwa a cikin wannan ƙasa Nigeria.
Muna fatan cewa ta hanyar yada waɗannan labaran ne za mu ƙara fahimtar nau'ikan laifuka da suke faruwa.
Kuma ta hanyar samu wannan masaniyar ne za mu iya ganowa da fahimtar hanyoyin da za mu hana faruwar laifuka da sabawa dokoki irin waɗannan.
Kuma a kowane lokaci muna maraba da jin ra'ayoyinku. Za ku iya samun mu a kan shafukanmu na YouTube, Instagram, Facebook, Twitter mai suna 234 Audio da kuma WhatsApp a lamba kamar haka: 081 82 1 0 1 2 3 4. To bari mu shiga cikin shirin.
A wannan makon mun sake gayyatar wani tsohon bakonmu, wato Double D Tabakaci. Tabakaci, barka da dawowa wannan shiri namu.
Barkanmu da warhaka. Barkanmu da wannan lokaci. Da fatan za ku ji daɗin sauraronmu a cikin shirin naku na True Crime Niger.
A yau, labarinmu akan wani bawan Allah ne da ya gamu da ajalinsa ta hanyar ƙona shi a motarsa da wani pasto yayi.
A ranar Juma'a 22 ga watan Oktoba 2013, Victor Isanguyo yana hanyarsa ta zuwa gida. Wannan satin yayi shi ne gaba daya cikin matsi a ofishinsa da yake aiki. Allah yake hutun ƙarshen mako ya zo domin ya samu isasshen hutu.
Kamar duk sauran lokuta, yana tafi a hanyar da ya saba bi idan zai tafi gida. Kwatsam sai yayi karo da wani bakon al'amari. Wani mutum ya hango daga nesa, yana tsaye a gefen hanya kuma yana daga hannayensa. Ga dukkan alamu mutumin Victor din yake kokarin tsayarwa. Sai da ya karaso wurin da mutumin yake tsaye, sannan ya gane kowaye. Pastor Udoka ne.
Nan da nan gwagwalwar Victor ta dau caji. Ya fara tunanin abin da zai kawo pastor bakin hanyar a irin wannan lokacin, domin dare ne. Victor ya tsayar da motarsa a gefe. Ya bude wa Pastor Udoka kofar motar ya shiga.
Victor ya miƙa hannu domin ya tayar da motarsa su ci gaba da tafiya. Sai ya ji wani zafi a ƙeyarsa. Nan da nan ya miƙa hannu ya taɓa wurin da ya ji zafin. Yana duba hannunsa sai ya ga jini. Pastor Udoka ne ya soke shi da wani abu.
Har a wannan lokacin hannun Pastor Udoka a ɗage yake, kuma yana riƙe da makamin a hannunsa. Pastor Udoka ya sake daɓa masa makamin a karo na biyu. A take, Victor ya mutu ko shura bai yi ba. Barkan ku dai masu sauraro. Sunana Nasir S. Gwangwaso.
Ni kuma Rabi'a Hadija.
Kuma wannan labarin
zai iya ceton
rayuwarku. A ranar Litinin 25 ga watan Oktoba 2013, Enebom Isanguyo, wacce take dauke da ciki na kimanin wata hudu, tana hanya zuwa ofishin mijinta. Enebom da mijinta Victor suna da yara maza uku, kuma tana dauke da juna biyu na hudu. Victor yana yin duk iyakar kokarinsa ne tabbatar da cewa yana samarwa da iyalansa duk abubuwan da suke bukata na jin daɗin rayuwa.
Victor mataimakin manaja ne a Nigeria Petroleum Development Company a jihar Edo. Abokan aikinsa suna yabansa domin yana da jajircewa da kokarin yin aiki. Kuma yana son aikinsa. Ya bar wurin aikinsa ranar Juma'a kuma bai koma gida a ranar ba.
Ku ji wani sakarci. Wai jiran jirgi a tashar mota, baya gida har kwanaki uku amma kuma bata yi komai ba?
Eh to, ba mamaki ya saba fita bai dawo ba har wucewar waɗansu kwanaki. Ko kuma ta yi zaton cewa ayyuka ne suka yi masa yawa. A dalilin yawan kwanakin ne ta yanke shawarar kai ziyara ofishin domin ta binciki halin da mijinta yake ciki.
Da ta isa ofishin, abokan aikinsa sun sanar mata cewa ganin ƙarshe da suka yi masa ranar Juma'a da ta wuce ne. Mamaki fal ya cika zuciyar Ena Bank.
Tsugune ba ta ƙare ba kenan. An sayar da kare, an sayi mage.
Nan da nan ta je ofishin ƴan sanda ta kai rahoton ɓatan mijin nata a yayin da su kuma suka fara bincike akan al'amarin.
Sanda sun samu motar Big Two a wani titi mai suna Safele Road. Motar a gona take ƙurmus ga dukkan alamu an cinna mata wutan ne da gayya. Sun samu gawa a cikin motar wanda bayan an yi gwaje-gwaje an tabbatar da cewa wannan gawar Big Two ce.
Kuma gwajin da aka yi ya nuna cewa bayan ƙone shi ɗin da aka yi an cika masa wuka har sau biyu.
‘Yan sandan sun ci gaba da bincikensa wurin ƙoƙarin nemo ɗaya motar Victor ɗin.
Ɗayar motar? Victor ɗin motocinsa nawa ne?
Daga rahotannin da muka samu, Victor yana da motoci guda biyu ne. Guda ɗaya mallakinsa ce ta zirga-zirga, ɗayar kuma wacce aka ba shi ce daga ofishinsa. An samu gawarsa ne a cikin mota da ta kasance mallakinsa. Sannan kuma ita ta ofishin nasa ba a ganta ba ma.
Kuma daga binciken da ‘yan sanda suka gudanar, sun gano motar a wani gida a jihar Edo. Da suka isa gidan sun ga motar a harabar gidan, amma kuma an canja lambarta.
‘Yan sandan sun ga wata mata a harabar gidan, wacce ga dukkan alamu ita ma tana haya a ɗaya daga cikin jerin gidajen. Sun tambaye ta dangane da motar. Kuma ta sanar da su cewa motar mallakin wani pasto ce, wanda yake haya ɗaya daga cikin gidajen. Bayan sun tabbatar da wannan bayanin nata, sai suka tafi da pasto ɗin domin ya amsa musu waɗansu tambayoyi.
Yanzu mun san cewa ‘yan sanda sun kama pasto Udoka Okachukwu dangane da kisan Victor Isanguyo. An kashe Victor ta hanyar caka masa wuka a cikin motarsa, sannan kuma aka cinna motar wuta. Sannan ɗaya motar kuma ‘yan sanda sun samo ta a wurin Pasto Udoka.
To a lokacin da ake yi wa Pasto Udoka tambayoyi, ya sanar da ‘yan sandan cewa motar da aka samu a wurinsa kyauta ce daga wurin ɗaya daga cikin mambobin cocinsa. Ya ce a duk lokacin da ya sami kyauta irin wannan, yana canja takardun da lambar motar domin ya samu damar yin amfani da su yadda ya kamata.
Samun dama. Wannan ai shashanci ne. Ya za a yi a ce an yi wa mutum kyautar mota, amma kuma ba a canza sunan da ke kan takardun motar ba. Ai, a ka'ida wanda ya yi kyautar mota shi yake canji, ba wanda aka yi wa kyautar ba.
Wannan haka yake taɓakaji. To ai ka san an ce idan mafaɗin magana wawa ne, majiyinta ai ba wawa ba ne. Don haka ne ma ‘yan sanda suka tasa shi a gaba suka ce ya kai su gidan mambar da ta ba shi motar. Tiriyan-tiriyan Pasto Udoka ya kai su gidan Victor Isanguyo.
Da kaso da gamawa kenan, gidan Victor Isanguyo fa na jikun ambata. Ko dai akwai wani mai irin sunan ne bayan shi?
Ko ɗaya, wannan dai Victor ɗin da aka ƙone ƙurmus a cikin motarsa shi muke nufi. Bincike ya nuna cewa Ena Bank matar Victor ita ce membar cocin da Pastor Udoka yake cewa ta yi masa kyautar motar Victor ɗin.
Wata sabuwa, in ji ‘yan caca,
Bayan haka ne ɗan sandan suka hada fasto Udoka da Enabon din suka tafi da su ofishin su. A ofishin nasu ne Enabon ta sanar da ɗan sandan cewa ta baiwa fasto Udoka motar a matsayin kyauta ne domin ya ƙara ƙaimi wajen yin addu'a don mijinta ya bayyana.
Amma wannan bayanin ɗan sanda sun ɗauke shi ne a matsayin labarin ƙanzon kurege domin kwata-kwata ba su yarda da ko kalma ɗaya da ta ambata ba. Ɗaya daga cikin dalilin da ya sa ba su gaskata ba shi ne a lokacin da suka kama Pastor Udoka akwai alamun ƙuna a fuskarsa da hannunsa na hagu. Da suka tambaye shi yadda aka yi ya samu waɗannan raunukan sai ya ce musu ƙonewa ya yi da shayi.
Tab, wai, ina ruwan makwarari ƙofar mazugal kenan. Wannan irin shara ta haka? Shi kan Pastor Udoka lalle ƴan sanda suna da hujjar tsare shi. Amma me yasa suka ci gaba da tsare Enabon?
To, gaskiya ƴan sanda sun shiga shakkun dalilin da zai sa ta yi kyautar motar mijinta kwanaki kaɗan da ɓarcewarsa. Kuma suna da ayar tambaya kan abin da ya sa ta cire naira miliyan 4 daga asusun bankinsa a wannan lokaci.
Ta cire kuɗi kuma daga bankinsa? Kada fa a ce ƙwaryar sama ce ke dukar ta ƙasa tsakaninta da fastun.
To, tabakaji, a halin yanzu abin da muka sani dai shi ne. A ranar da ta kai rahoton ɓacewar mijin nata ne, Enabon ta biya banki ta kwashi naira miliyan 4 daga asusunsa.
To, ko dai tana tsoron cewa idan wani abu ya faru da shi, sauran danginsa za su iya yin wawasan dukiyarsa ne, su bar ta da ita da ‘ya’yanta finkin fakirin.
Ita dai bata iya bayar da wani dalilinta ba. To, amma a yayin da ‘yan sanda suka yi wa dangin Victor tambayoyi, sai suka fasa wani ƙwai.
‘Yan uwan Victor sun sanar da ‘yan sanda cewa dama Victor da Enabon suna samun matsaloli a aurensu. Victor yana zargin cewa Enabon tana kwartanci da Pastor Udoka.
Kai, wannan fa ba ƙaramin zargi ba ne.
Ƙwarai kuwa, tabakaji. Abin ma fa bai tsaya a nan kaɗai ba. Al’amarin tsakaninsu ya yi matuƙar ɓacin da har sai da Victor yi tattaki ya je ƙauyensu ya sanar da iyayensa da kuma nata abin da yake zargi a kanta. Dama ƙauyensu ɗaya ne.
Kuma ka tuna da cewa a wannan lokaci Enabon tana ɗauke da ciki na wata 4. To, furucin Victor bai tsaya a zargin cin amana a aure ba fa. Shi a lokacin ma ya sanar da iyayen nasu cewa shi fa yana zargin wannan cikin fa ba nasa ba ne.
Bayan Victor ya sanar da su ƙorafinsa, sai iyayen suka yanke hukuncin cewa da zarar Enabon ta haihu za a yi gwajin ƙwayoyin halittar abin da aka haifa, wato DNA, domin a tabbatar da wane ne mahaifin na gaskiya.
Wannan zargi ne mai babban lasisi. To, ya gaskiyan al'amarin yake? Da gaske ne kuwa zargin nasa?
Ai, tabakaji, a lokacin da ‘yan sanda suka yi mata tambayoyi game da hakan, Enabon ƙaryatawa ta yi. Ta musa cewa wai akwai wata alaƙa tsakaninta da Pastor Udoka bayan kasancewarsa amintacce a wurinta ita da mijinta.
Ta ci gaba da cewa saboda tsantsar yarda da amincewa da suka yi da shi, suna barin katinsa na ATM a wurinsa idan sun yi tafiya. Domin ta hakan ne zai taya su kula da kajinsu da suke kiwo da kuma waɗansu abubuwan na gidan nasu idan buƙatar wani abu ta taso a lokacin da ba su na.
Ana cikin yin shari'ar, Enabon ta haihu a gidan kaso da ke jihar Benin. Kuma nan da nan aka yi gwajin DNA a kan yaron da ta haifa.
Sakamakon gwajin ya bayar da tabbacin cewa a kaso 100 kashi 99.9 ya nuna jaririn ɗan fasto Udoka ne. Wannan ya nuna cewa tabbas fasto Udoka shi ne uban jaririn.
shikenan ta faru ta kare. Kariya hure take bata yaya.
A ranar Juma'a 22 ga watan Oktoba 2013, jaridar Vanguard ta bayar da rahoton cewa Pastor Udoka da Enebong sun amsa laifin da aka tuhume su da shi.
A bayanan da kwamishinan ƴan sanda na jihar ya bayar, ya ce Pastor Udoka da Enebong sun tsara yadda za su kashe Victory. Enebong ce ta sanar da Pastor Udoka wuri da kuma lokacin da zai haɗu da Victory. Pastor ya je wurin a titin Safele. Lokacin da ya kula da motar Victor sai ya nemi ya rage masa hanya. A nan ne ya samu damar caka masa wukar.
Bayan haka, Pastor Udoka ya cinna wa motar wuta don kar a gano ko gawar waye a cikin motar. A yunkurin kunna wa motar wutan ne, Pastor Udoka ya sa bakinsa ya zuko fetur daga tankin man motar.
To, yanzu na gano dawar garin. Bayan ya zuki fetur din, ya kunna wa motar wuta, sai hannunsa da fuskarsa suka kama da wuta.
Yawwa, ka dago zancen nasa kenan ta bakaji. Wannan shine hanyar da ya samu wannan konuwar.
Bayan mutuwar Victor, Enebong ta baiwa Pastor Udoka motar mijinta, wanda shi kuma ya canza lambar motar. Bai tsaya a nan ba, sai ya yi wa motar takaddu na bogi.
An kai shekaru 6 ana zaman tafka shari'ar. Amma a ƙarshe, a ranar 8 ga watan Mayu 2019, alƙalin babbar kotu ta jihar Benin ta yanke wa Enebong Isonguyo da Pastor Udoka Ukechukwu hukuncin kisa ta hanyar rataya a dalilin haɗin baki da kuma kashe injiniya Victor Gabriel Isonguyo.
Wannan abin takeici da yawa yake. Kuma gashi daga ƙarshe zarginsa ya zama gaskiya.
Tabbas. Kuma ba dan wannan gwajin na DNA ba, da ba mamaki ba za a kama Enebong da wani laifi ba.
Hakika, da shi kenan ta sha kam, ta kashe banza. Domin kuwa, kamar yadda kika faɗa Rabi'a, babu wani laifi da za a iya kama ta da shi bayan cin amanar aure da ta yi da Pastor Udoka.
Gwangwazo. Gaskiya lauyoyin da suka gurfanar da su a gaban kotun sun yi matukar kokari da har suka bibi karar kuma har aka yi gwajin DNA din nan.
Haka ne Rabi'a. Kotu ta yi adalci kuma nayi matukar jin dadi da farin cikin faruwar haka. Ku kasance tare da mu a wani makon domin sauraron sabon labari daga True Crime Niger. Inda za mu ba ku labarin wani bawan Allah da ya shiga fafutukan neman yarsa wacce ta bar gida don kai ziyarar zumunci.
A kowane lokaci muna maraba da jin ra'ayoyinku. Za ku iya samun mu akan YouTube, Instagram, Facebook, Twitter mai suna 234 audio da kuma WhatsApp a lamba kamar haka: 081-82-301-4. True Crime Niger production ne na Triple E Media production na shekara ta 2021. Idan kun ji dadin wannan shiri kuma kuna buƙatar jin waɗansu shirye-shiryen namu, ku yi subscribing a shafinmu na 234 audio a YouTube. Kar ku manta ku danna ƙararrawar bayan kun yi subscribing domin samun sababbin shirye-shiryenmu kai tsaye. Waɗanda suka kawo muku wannan shirin su ne Rabi'a Hadeja, Nasir S. Gwangwazo, D. Danjuma Tabakaji da Sam Tabakaji, wacce ta dauki nauyin shiri Ramat Muhammad. Godiya ta musamman ga Mala Iwagwado Ikaleku. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu a koyaushe don jin dadaɗan shirye-shiryenmu a shafukanmu na 234 audio. Za ku iya sauraron podcast ɗin shirye-shiryenmu a wurare kamar haka: Apple Podcast na masu amfani da waya kirar Apple, Google Podcast na masu amfani da wayar Android, Spotify da kuma duk wuraren da kuke samun podcast ɗinku. Idan wayoyinku ba su zo da waɗannan applications ɗin ba, za ku iya downloading ɗinsu daga Apple App Store ko kuma Google Play Store. Ku yi subscribing kuma ku sanar da mu ra'ayoyinku game da shirye-shiryenmu.